Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Saura abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 28 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Jiya Litinin Rashid ta haɓa makamai masu linzami kan wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Kremichuk na Ukraine. Amurka ta bayyana damuwar jiya Litinin game da takun saka tsakanin Isra'ilawa da Falastinawa. Gabanin ziyarar shugaba Joe Biden zai kai yankin a wata mai zuwa. Haka kuma za a kuji cewa shugaban Amurka Joe Biden takwaransa na China Xi Jinping za su haɗu cikin 'yan makonnin nan masu zuwa.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za a ji cewa babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya ya ce gwamnan jihar Zamfara bai da ikon baiwa mutanen jiharsa damar mallakar bindiga don kare kansu. To ko me kundin tsarin mulkin Najeriya ke cewa?
'Yan Najeriya ko 'yan jihar Zamfara, wanda 'yan Najeriya suna da iko su fuskanci shi kanshi kwamishinan 'yan sanda, su ce suna zo a ba su license na su rike bindiga bisa ga doka, a ba su license su rike domin su kare kansu.
Masana shari'a a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da murabus ɗin da babban alkalin Najeriya ya yi, wanda hakan ya zo da bazata.
A fara aikinmu na matsayin lawyer yanzu shekara 32, in ka hada da wanda nake makata ban taba jin tarihi Chief Justice na tarayya ko kuma na wata jiha ya samu rashin jituwa da ma'aikatansa, musamman alkalai.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Saka Mai Wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A jiya Litinin ne Rasha ta harba makami masu linzami kan wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Kremichuk na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ya wuce tunani. Zelensky ya ce fiye da fararen hula 1,000 ne a cibiyar kasuwanci a lokacin da aka kai harin, kuma cibiyar ta kama da wuta. Rahotannin farko sun ce an kashe mutane 2 tare da jikkata 20. Shugaban Ukraine ya nuna rashin jin daɗinsa da harin. Yana mai cewa cibiyar kasuwancin da ke wani birni mai tazarar kilomita 300 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar Kyiv ba ta da haɗari ga sojojin Rasha. Babu wani kayan sojoji a gurin. Ya ce masu siya a kasuwar suna ƙoƙari ne kawai na gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum, wadda ke fusatar da Rashawa sosai. Shekaru da yawa, batu mai cike da cece-kuce na 'yancin zubar da ciki na tsundum Amurkawa daga ɓangarorin jam'iyyu biyu su fita su yi zaɓe. Hukuncin da kotun ƙolin Amurka ta yanke a makon da ya gabata na soke hukuncin shari'a 1973 da ya baiwa mata damar zubar da ciki na iya yin tasiri mai ma'ana kan zaɓukan tsakiyar wa'adi na 'yan majalisu da ke tafi. Lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat suka yi yunkurin ci gaba da riƙe madafin ikonsu a majalisar dokokin Amurka da dattijai. Zaben tsakiyar wa'adi a al'adance baya haifar da fitowar masu jefa ƙuri'a daidai da na zaben shugaban ƙasa. Sai dai ƙuri'a jin ra'ayin jama'a ta baya-bayan nan na nuni da soke dokar da aka shafa kusan shekaru 50 ana amfani da ita na iya zaburar da masu kaɗa ƙuri'a su fita zaɓe. A cikin 'yan sa'o'i bayan yanke shawarar mayar da batun halatta zubar da ciki zuwa matakin jihohi, 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Democrat sun yi gargaɗin cewa wannan shi ne mafarin yaƙi da 'yancin haihuwa. Idan muka leƙa Najeriya kuwa, yayin da rundunar sojin ƙasar ta ce za ta duba tana don kundin tsarin mulki game da tsarin mallakar bindiga ga farar hula, gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle ya bayyana dalilin ɗaukar matakin baiwa al'ummar jiharsa damar karɓar lasisin riƙe makami don su ci gaba da gudanar da harkokin rayuwarsu ta yau da kullum. A tattaunawar da suka yi da wakilarmu Halima Abdurra'uf,
ai mu za mu yi abun ne a ilmanci shi yasa muka kafa wannan rundunar da mun kai ta taimako na waɗanda za su rinka ba da tallafi na gaggawa ko muka ce ko wanne gari Emirat kenan masarauta za a doki mutum 500 mutanen 500 akwai form da za a ba su wanda har sarkin gari da kowa ce sun sa hannu sun tabbatar da mutanen ingantattun mutane ne ko ba su da wani rakon na criminalci ko wata illa gare su za su sa hannu sun yadda da su in wani abu ya faru shi wannan wanda ya sa to shi da akamawa saboda haka dole a zo da kwara ayi musu training mutane in dai da gaske ana son yakin ya kare sai idan su da masu magana ba su son yakin ya kare idan yau Allah ba da sa'a aka ci karhin ta'addanci za su zanwara to ina tabbatar miki an ci karhin ta'addanci da ake yi a arewacin Najeriya me yasa ake sake me yasa ake wasa me yasa ake san ga kawo mutanen da za su kawo karshen wannan matsala a jihar Zamfara idan Maiduguri abu ya sauki a dauko motocin Maiduguri a kawo Zamfara yanzu na tabbatar miki Zamfara ba mu da tankar yaki ko daya kana to a ce ana yaki kai ina sha kamata mu faɗa kuma gaskiya dan you fighting to the end of my blood saboda tabbatar da tsaro ga al'umma ta dole ne
to madalla an jima kadan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya General Loki Irabo ya ce gwamnatin jihar Zamfara bai da ikon bayar mutanen jihar sa damar mallakar bindiga don kare kansu daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina
the news that the governor of Zamfara issued a press statement calling for the citizens of Zamfara to bear arms
babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan General Loki Irabo ke cewar ya gani a labaru inda gwamnatin jihar Zamfara ke san ganin mutanen jihar su mallaki makamai don kare kansu duk da dai ban san cikakken bayani akan hakan ba amma dai hakan ba daidai bane akwai sojoji da yan sanda a Zamfara don haka ban san hikimar wannan mataki na gwamna ba za mu mayar da al'amarin ga kundin tsarin mulkin Najeriya menene ya ce akan haka
at the constitution and what the law say
Commissioner Labaru na Jihar Zamfara ya ce dole cefa ta sa su daukar wannan mataki
bisa ga kasancewar ƴan kwana-kwanan nan an samu ƙarin tazarruniya a waɗansu sassa na Jihar Zamfara musamman a ƙaramar hukumar mulki ta Gusau da wato wasu sassa na tsafe da ƙaramar hukumar mulki ta Maru da kuma Bukuyu ya sa gwamnati tunanin sake zafafa ƙarin matakan da take dauka wajen ganin cewa war an magance yan ta'adda gwamnati yanzu ta yi nazari ta kuma amince da cewar mutane za su iya mallakar makami domin su kare kansu kuma wannan makami za a mallake shi ne ta hanyar samun lasisin mallaka shi
to shin mai kundin tsarin mulkin Najeriya ke cewa dangane da batun yan kasa su mallaki makamai don kare kai barista Yakubu Sale Bawa kokarare ne kan tsarin mulki
gwamnati ta gaza na ta kare ran mutane da abun da suka mallaka don barin ga makaja su duk abun da yake faruwa a Najeriya in gwamnati ta so ta dakale wa'annan mutane ko kuma ta tabbatar da cewa akwai kariya ga ƴan Najeriya za ta yi gwamnati ba wasa bace to amma yanzu ta gaza ai akwai dokar da ta ba ɗan Najeriya dama ya fuskanci commissioner ƴan sanda a bashi license ya rike bindiga domin ya kare kansa don haka abun nake so mu duba ba kundin tsarin mulki ne ba da wannan ba damar ma gwamnati yi wannan amma ɗan Najeriya ko ɗan jihar Zamfara wanda ɗan Najeriya ne suna da iko su fuskanci shi kanshi commissioner ƴan sanda su ce suna so a ba su license na su rike bindiga bisa ga doka a ba su license su rike domin su kare kansu naji shi da Chief of Defense ta yana cewa bai kamata a yi haka ba ai ba wanda yake so a haka amma turance muna za mu iya cewa necessity wato dole ta sa a yi haka domin na daya idan gwamnati ba za ta yi karewa dole mutane su tashi su kare kansu ba laifi bane ba ana da ikon haka idan kuma aka yi haka ba saba duka
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Maina Kaina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Amurka ta bayyana damuwar ta je Litinin game da takun saka tsakanin Isra'ilawa da Falastinawa gabanin ziyarar da shugaba Joe Biden zai kai yankin a wata mai zuwa. Mataimakin jakadan Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ya ce, "Muna sake yin kira ga dukkan bangarorin da su guji dukkan ayyukan da ke kara tayar da zaune tsaye da kuma yin kasa a gwiwa wajen ganin an cimma matsaya tsakanin kasashen biyu, kamar ayyukan sasantawa da ruguje-ruguje da ma tunzura tashin hankali da koran mutane." Richard Mill ya shaida wa taron kwamitin sulhu kan batun matsugunai a Isra'ila. Biden zai ziyarci Isra'ila da yammacin kogin Jordan, sannan ya ci gaba zuwa Saudi daga ranar 13 ga watan Yuli zuwa 16 ga watan Yuli. Fadar White House ta ce shugaban na shirin gana da shugabannin Isra'ila don tattaunawa kan tsaro da ƙara bunƙasa ƙasar ta zama babban yanki. Biden zai kuma ziyarci yammacin kogin Jordan domin gana da jami'an hukumar Falastinu. Mills ya ce a yayin ziyarar, Biden zai ba da sanarwa kwantar da hankula tare da gano hanyoyin inganta daidaiton matakan tsaro da ƴanci da dama ga Isra'ilawa da Falastinawa. Daga ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na China Xi Jinping za su haɗu a cikin 'yan makonnin nan masu zuwa, amma ba nan da nan bayan taron G7 ba, in ji mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Fadar White House Jack Sullivan a jiya Litinin. A halin da ake ciki kuma, manyan jami'an diplomasiya daga Amurka da China na shirin ganawa a gefen taron G20 na wata mai zuwa a birnin Bali na ƙasar Indonesia, a cewar majiyoyin diplomasiya. Sullivan ya shaida manema labarai cewa akwai buƙatar yin shawarwari cikin gaggawa tsakanin ƙasashen G7 da mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO don tunkara ƙalubalen da ƙasar China ke haifarwa, yayin da ake neman daidaita tsakanin manyan ƙasashen duniya da ke kan gaba wajen demokaradiyya don tunkara wasu ƙalubalen, musamman tsarin tattalin arzikin ƙasar da tsarin bashi da kuma yadda take bi wajen kare haƙƙin ɗan adam. Shugabannin ƙasashen NATO za su gana a Madrid nan gaba a cikin wannan mako. Jami'ai da manazarta na Amurka na cewa tattauna hanyoyin da jamhuriyar jama'ar China za a ɗauka da muhimmanci sosai, yayin da ake sa ran ƙungiyar tsaro ta NATO a bana za ta ba da tabbaci ga sabon tsarin dabarunta da daftarin aiki mafi muhimmanci na ƙungiyar bayan yarjejeniyar da aka cimma a arewacin Atlantic a shekarar 1949. An amince da yarjejeniya ta ƙarshe a shekarar 2010.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Masana shari'a na tsokaci kan murabus ɗin babban alƙalin Najeriya, Tanko Muhammad, da hakan ya zo a bazata kasancewar yana da sauran wa'adin har Disambar baɗi. Wasu lauyi kuma na nuna gara da ya ɗau matakin don ya kula da lafiyarsa da kuma kare martabar babbar kotun. Ga rahoton da wakilin Misali Shehu Ashaka ya aiko mana daga Abuja.
Lauya mai zaman kansa a Abuja, barista Buhari Yusuf, ya ce tafiyar Justice Tanko a wannan yanayi na bisa tanadin doka. Yusuf ya ƙara da cewa duk da hakan ya zama ba sabon ba, don in ka duba yadda wadda ya maye gurbin sa Walter Onoge ya samu matsala har aka tilasta masa yin murabus.
Hanyoyi fitattu guda biyu ne, ko a sami yanayi irin wannan da zai taho da buƙata saboda rashin cikakken lafiya, ko kuma a ce mutuwa, na uku ko kuma a ce yayi ne gaban ƙasa ya nemi yadda biyu bisa uku majalisoshin mu a cire shi daga aiki, wanda yawanci wannan tafuwa mana ba a samunta. Wannan ba wani abu ne sabo ba a constitution. Waɗannan su ne hanyoyi ko kafofi guda uku da shi babban alƙalin Najeriya zai iya barin aiki.
Shi kuma barista Modibo Bakari, wanda ya san yawancin manyan alƙalan kotun kolin, ya ce iya aikinsa na shekaru 32 bai taɓa ganin inda alƙalan suka yi ƙorafi kan babban alƙali ba sai a kan Justice Tanko.
A fara aikinmu na matsayin lawyer yanzu shekara 32, in ka haɗa da wanda nake makaranta ban taɓa jin tarihi Chief Justice na tarayya ko kuma na wata jiha ya samu rashin jituwa da ma'aikatansa musamman algalai wanda yadda ake ganin sa ɗaya ne daga cikin equals bai kamata duk tsakanin algalai akwai wata kara ne da zumunci wanda kai na waje ba da zaka gane
faruwar wannan mataki ya sa gwamnatin Buhari ta yi aiki da manyan alkalai guda uku kama daga Onoge zuwa sabon babban alkali Olukayode Barista Modibo Bakari ya ce bai mamakin yadda murabus din tankon ya zo ba
tabarbarewan al'amura a wannan gwamnatin wanda kowace sekta akwai abu da turanci suke decadence na morality da kuma abubuwa lalacewa tabarbarewan halaye na mutane a madafun iko da wato hukumomin gwamnati ya zamana abinda kake gani da babban abu ne kika ga shine yanzu ya zama exception is the rule abunda da kika ga shine ma yanzu aiki yau da kullum wannan ma akwai tabarbarewa har ya kai ga ana zarge-zargen wanda ma aka zarge su da corruption su ma ya ka dauki shiri'un a wajen su ake kawowa a shine kololuwar inda ake garewa kenan
shin da me za a fitinawa da Justice Tanko ga amsar barista Buhari Yusuf
to na farko a tuwo da abubuwa guda uku ya sakarwa masu shari'a dama na su taho da fahimtar su da kuma hukunci da suke ganin ya tafi baya tsangwama a cikin harkokin su na biyu kada kamanta da kusan shine alƙalin babban alƙalin kotunan mu da ya taho da dimbin ilimi na har PhD saboda haka ya taho da tsari na ilimi a tafiyar da kotun Oli. Ina ganin na uku shine mutum ne mai ba wa lauyoyi dama sosai su gabatar da abubuwan da suke jin shike gaban su ba tare da tsangwama ba.
Kotun Koli dai kotu ce da ake mata taken kotun daga ke sai Allah ya isa. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaida Sale Shehu Ashaka, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Kabasin to Allah ba mutum mulki Allah ya ci abishi in baka yadda da wanda Allah ba mulki ba ka yadda da Allah baka yadda da Allah ba saboda haka mu mun yadda da mulkin Atiku ba gudu Atiku ba gudu shi mulki ne shi ya kashe bibi ji haka tsakanin shi da Allah ya fito ya faɗa mana tsakanin sa da Allah ga Atiku a matsayin shi na gona yace maki bibi din yace maki zauro da sauran jama'a duk wanda a tsance bai attention da su ka arewa duk wanda dan ce PPP wanda koma PPP da baya da su ka ci kuma gudu dan ku akwai mai suka mu bai san mai ansa
To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwar mu duku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya Jihar Kebbi tana ɗaya daga jihohin nan da jam'iyyar APC take mulki a Najeriya amma kuma tana ɗaya daga cikin jihohin da manya-manyan mukarraban ita jam'iyyar ta APC suke kwarara suna barinta suna koma cikin jam'iyyun adawa musamman na PDP me yasa haka take faruwa ne wannan shine abin da muke so mu gano a wannan sabon shiri na tsaka mawuya da wakilin mu na Sokoto da Kebbi din Muhammad Nasiru shirya mana inda kuma ya gayyato mana manyan siyasa guda biyu domin su ilmantar da mu Muhammadu mushe
to ina yi muku barka da zuwa cikin wannan shirin na tsaka mai wuya
to alhamdulillah
yawa nace da yake jam'iyyar APC da PDP dukan jam'iyyun Najeriya dai sun fuskanci kalubale da dama wanda ya shafi rikice-rikice na cikin gida wasu daga cikin su an samu sasanta rikitocin wasu kuma abin da ya gagara jihar Kebbi wadda APC ke mulki ita ma bata tsira ba za a ce daga wannan matsala din da mai ayyuka samun tankiya har abin ya kai ga yadda ba a so ga wasu 'yan siyasa ma'ana an haita cikin jam'iyya Alhaji Abdullahi Lamba bari mu fara da kai da yake jam'iyyar APC da farko kuna cikin ta kuma an samu matsaloli cikin ta an yi sasanta abin bai ba har an haka ga komfita shi me zafi har abin ya kai ga kun kai matakin da kuka dauka na ficewa daga jam'iyyar ta APC
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kun godiya tabbata ga Allah abinda a gaskiyar magana zalunci da cin amana da yaudara kike da babu don ina so in gaya ma ina chief of staff a karkashin PDP kuma ga cewa an kawo Buhari adabi ne mai kamanta gaskiya mai abin ga muka aje muka yi shahada muka hado yi kuma duk abinda zamu yi a cin mu nasara mu yi kuzo gwamnati ta koma duk wanda ya wahala da ita sai ta koma tana watsi da mutane MPDP din da muka yi kokowa da su da muka anshe mulki gare muka anshe dama gare su aka faye sai ya watsi da mu ya jawo su ya aza to wannan zalunci na ce daga cikin abin da ya sa mutane da hankali sai su mai girman Aliru da su Abba su ce ni na ɗebi wata uku cikin watan uku
na tara mutane ga social media na gaya ma duniya ban ga adalci ba, ban ga riƙon amana ba, ban ga aiki ba, jihar Kano an ci amana mu an zalunce mu, don haka mun bar mu Allah mu kan mu koma.
To Alhaji Sani, ka ji kalaman da Alhaji Abdullahi Lamba ya yi, ko ka yarda da cewa an zalunce wasu 'yan jam'iyyar APC abin da kai ga sun ka ɗauki wanga matakin da suka ɗauka?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai muna Allah mutsanci saki godiya da Allah da iko ne yasa dan masalgiya da Allah yasa dan masalgi yau ga magana ne jiya. To na farko ya wadi magana mulkin Buhari. Mulkin Buhari ko da an kai shi dai shi a ciya mana party na jam'iyyar PPP. An ka ce za a babu dan takarar gwamna daga can wurin Buhari, an ka ce za a babu dan takarar gwamna kuma an ka bamu Sa'idu Ɗakin Gari. Da Sa'idu Ɗakin Gari ya yi mulki, ya Sa'idu Ɗakin Gari ya kare Audu Lamba shi a ciya mana, ina tare da shi, ya sani na sani. Sannan wagga magana da yake faɗin cewa an yi zalunci. Shi wata abin da mutum ka yi, duk abin da za ka yi, in ka ɗauki cewa Allah shi ka arziki, shi ka azurta, ba wani mutum mai azurta ka banda Allah, ba abin da zai ɓanna mare. Sannan arziki juge da aka yi, shi Audu Lamba ya sani, akwai waɗanda sun kai shi wahalar siyasa ta jam'iyyar APC, amma ya yi su kwanci hankali ciki kuma ya mutunta shi cikin jam'iyyar APC. Lokacin da mun kai jam'iyyar PPP kuma shi Audu Lamba ya sani, ya tabbatar da an mutunta shi cikin jam'iyyar PPP kuma har lokacin da Allah da iko ne kuma mun kai da shi, da shi ya gamin da Allah, ma har cewa ni ba zan shiga PPP ba, shi ya gamin da Allah an ka aiko jirgi an ka ɗauke ni an ka kai wurin ya daidai ne za a koma APC. Mun ka ce to mun yadda, amma sai ana ba mu dan takarar gwamna. Mu abun da nace ya halin da ake ciki, mu ba mu soka Aliyu, mu ce Aliyu ba kowa da buga jam'iyyar APC. Ba mu suka Abba, mu ce ba da shi an kai APC ba. Shi ma Audu Lamba ba mu suka ta, mu ce ba shi an kai APC ba. A ishi mulki shi Abu Allah ka ba ta, in to Allah ba mutum mulki, Allah ya ce a bi shi. In baka yadda da wanda Allah ba mulki ba, ka yadda da Allah, ba ka yadda da Allah ba. Saboda haka mu mun yadda da mulkin Atiku ba gudu. Akwai dalilin da ya faɗi haka. Shi Audu Lamba kila ba da shi mun kai rantsuwa, mun mun yi rantsuwa gidan Jarmin Kabi. Mun ka ce Sa'idu Ɗage Atiku Bagudu bai cikin APC, cikin PPP yake. Mun ka ce mai shi komo APC, wallahi zan ba shi takarar gwamna. Allah da iko ne kuma da Audu Lamba an kai, an ka ba shi takarar, Allah ba shi takarar gwamna. To tun lokacin nan Atiku Bagudu shi mulki ne, shi ya kashe PPP jihar Kaji. Mulkin Atiku Bagudu shi ya kashe PPP jihar Kaji. Ha Allah da iko ne ya sa ya gani Buhari ya ce to ya tabbatar da mulkin jihar, mulkin Najeriya cikin jihar 36 babu mai mulki tsakani da Allah iri Atiku Bagudu, tunda ya maida jam'iyyar, ya maida jam'iyyar APC uwa ɗaya uba ɗaya cikin jihar Kaji, ya kashe PPP. In ba yanzu gaba ina muka sa PPP, mulki Atiku Bagudu yaushe an kai PPP ta mutu, duk 'yan jam'iyyar PPP sun biyo Atiku Bagudu, ana zama uwa ɗaya uba ɗaya zuwa gidan PPP, suna nan tare da mulki Atiku Bagudu. Musa Aliyu mu mai gidanmu ne, kuma Atiku bai taɓa suka Aliyu ba. Duk wanda ɗan jam'iyyar APC bai suka Aliyu, duk wanda ɗan jam'iyyar PPP wanda koma PPP da baya bai suka Atiku Bagudu. Dan ku akwai mai suka, mu bai san mai ansa.
To Alhaji Abdullahi, ka ji abin da Alhaji Sani Zoro ya ce, amma da ba kun nade kuna korafin cewa ana muku ba daidai ba tun daga lokacin zaɓuɓɓuka na shugabannin jam'iyya matakin mazaɓu, har aka dawo ƙananan hukumi, aka dawo matakin jiha. To na san o jam'iyya ta shigo ta sasanta, ya aka ga kwana da sasancin ita o jam'iyya din?
Ai fa tuna ba rabe ji daɗin ba na ba. Wanda maganan da suke faɗi sallaman su aka yi, aka ba shi mota da ƴan kuɗi lokacin da ya samu kariya, dalilin da ya sa ya zina koma. Amma in tsakani da Allah yake faɗi, kuma na ji daɗi da ya nuna cewa ya san Aliyu ya taimake shi, Abba ya taimake shi. To tsakanin shi da Allah ya hito ya faɗa mana tsakaninsa da Allah, taimakon da Aliyu Atiku a matsayin shi na gona ya taimaki Birnin Kebbi, ya taimaki Zauro da sauran jama'a, kuma a faɗa mana muna jin ana zuwa da gononi suna ayyuka na alheri, har an yi an gobarowar na batun aikin noma. A tambayi manoman nan da suka noma, shin kuɗin nan da aka ce a basu an basu? sannan kwamishinan Atiku ya yi ikirari cewa sun ba da ayyuka sun kashe kuɗi ₦367 billion wurin aikin hanyoyi. Ya ce to sun yadda da maganan kwamishina. To sun ɗauki cewa don da su ba injiniya ba ne kowane hanya aƙalla za a kashe mata ₦1 billion. To ina aka yi hanyoyi ₦367 billion a je a gwada. Mu ba su kan wani muke yi ba. Wanda duk aka ce ya zo ya ce ya rantsi da Ubangiji zai rika mutane amana. Mutane kowa shaida ne. Yo mutane nawa suka mutu kan rasa hakkokinsu na suna pensioners. Ni kaina nan na yi chief of staff da baya iske na gida ce zai biya ni. Zai biya ni na ba. Mu ba gona muke yi ba. Rikin adalci a yi mu jaba aiki. Ko kuma a zanna a nufa hujjoji 21 wuri ka zaga abin da aka yi. Hakkariya aka yi aka ce wai ya wuri aka fara aiki wai an muna aiki yo in ka bi hanyar nan in dai hanya za a yi ga engineering planning in kai aikin hanya akalla sai hanyar nan ya shekara 20 amma aikin hanyar nan da aka yi coach ne tractor bai yi hanyar to sannan bayan wannan a faɗa muna abubuwan da aka yi na alheri wanda za su sa lalle mu mai da hushin mu mu ce mun dawo mun bi a ga irin falalan da aka samu cikin garin Birnin Kabi da jihar Kabi da Argungu da Yahudu da Zuru wani alheri aka samu shi da yake ya san wani sai shi zai faɗa mana mu ji ko mu su muke son mu sani.
To in na fahimce ka Alhaji Abdullahi wato dai ko bancin rikicin jam'iyya akwai kuna ganin cewa kamar gwamnati bata taɓuka komai ba ko kuma tana
wannan shi ne magana da yake babu abin da yake kasa mutum zai gani ya rantse da Ubangijin sai ai shi ya riga ya san aikin da alheri yayi sannan mutum ko yana dan hasidi idza hasara ya sa aikin da Sa'idu ya yi a dubi hanyar gadangada makera a dubi hanyar nan na suru a dubi inda SS suke duk inda aiki yake na kware a dubi hanyar da aka yi na ba dariya da irin hanyar gota gota da Aliyu suka yi da saura duk wanda ya aiki muna da aiki za mu gura ga aikin nawa ne shi aiki na ainihi na adalci ina aka yi su muna son mu kani.
To a gaishe ku malami. To jama'a wannan shine shimfidar kashin farko na wannan shiri na musamman na tsaka mawuya kan dambarwar siyasar jihar Kabi. Idan Allah ya kai mu lana wato za mu zo mu ci gaba da jin batutuwa da dama da suka hada da maganar shin tsaye da mutumin da zai takara gwamna wa ita jam'iyyar APC daga inda zai fito ne matsala wato zai fito ne daga yankin Gwandu ko Yawuri ko Zuru ko kuma Argungu. To wannan na cikin batutuwan da za mu tunkara a shiri na gaba. Yanzu dai muna son mu yi godiya ga su bakin namu Alhaji Sani Zauru wato Zannan Gwandu da kuma Alhaji Abdullahi Lamba dan masanin Yawuri tare da shi wakilin na Muhammadu Nasir da ya shirya mana shirin. A madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington ku huta lafiya.
A gaida Aliyu Mustafa Sakwato yanzu kuma sai labarai a takaice.
A jiya Litinin ne Rasha ta harba makami masu linzami kan wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Kremenchuk na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ya wuce tunani. Zelensky ya ce fiye da fararen hula 1,000 ne a cibiyar kasuwanci a lokacin da aka kai harin, kuma cibiyar ta kama da wuta. Rahotannin farko sun ce an kashe mutane 2 tare da jikkata 20. Shugaban Ukraine ya nuna rashin jin daɗinsa da harin. Yana mai cewa cibiyar kasuwancin da ke wani birni mai tazarar kilomita 300 kudu maso gabashin babban birnin kasar Kiev ba ta da haɗari ga sojojin Rasha, babu wani kayan sojoji a gurin. Ya ce masu saye a kasuwar suna ƙoƙari ne kawai na gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum wadda ke fusatar da Rashawa sosai.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.